هدي محمد فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم. يوم لحد قوم شعبي قوتان المحرم هجرانا دي شكرا دبو دا تلي خدود عشرين دا شدا daidai da 20 ga watan biyu a miladiyar annabi Isa alaihi salam shekara ta 2005. A darasinmu na Fathul Majid za ku yi hakuri in gabatar da bayani akan abin da ake kira al'ainu. Domin wannan bayanin zai taimaka mu sami kyakkyawan fahimta a kan darasinmu da yake gaba. Kuma za ku yi haƙuri da muryata domin yana tare da larura. Wato akwai wasu mutane akwai wasu mutane waɗanda Allah madaukakin sarki bayan ya halicce su ya saka musu wata guba a cikin idanunsu, idan suka kalli wani abu mudda suka yi sha'awar wannan abin, sha'awa irin ta hasada, domin sha'awa iri-iri ce. Akwai sha'awa ta hasada, duk abin da suka kalla in dai sun yi sha'awarsa, kuma sha'awa irin ta hasada, wannan abin tilasta sun masa lahani. Wannan wata halitta ce ta musamman da Allah madaukakin sarki ya musu. Wannan guba wacce Allah ya saka cikin idanunsu ita ce ake kira a musulunci al'ainu. Wasu suna cewa wannan gubar ita ce ake kira maita da Hausa. To bayaninmu insha Allah ta'ala shi zai tabbatar da haka nan ko kuma ya kore. Akwai matsaloli guda goma waɗanda ya kamata mu gabatar a kan wannan nau'i na halitta. Ya kamata mu yi haƙuri mu bi waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya da insha Allah ta'ala zai taimaka wajen fahimtar karatun da zamu. Matsala ta farko, abinda ake ce ma al'ainu, kamar yadda na faɗa, kowa da ya sani Allah madaukaki shi ya halicci ɗan adam. To amma halittar ɗan adam ba iri ɗaya ba ce. Akwai waɗanda Allah madaukaki bayan ya halicce su ya saka wannan guban a cikin idanunsu. Ita wannan guba ko mu ce dafi a cikin idanunsu Allah madaukaki ya saka, saboda haka tana da alaka da idon ɗan adam, shi yasa da larabci ake kiranta al'ainu, wanda aka samu irin wannan guba a cikin idonsa ana kiransa al'ainu, wanda kuma ya yi masa lahani sai a ce masa al-ma'yunu. Guba ce wadda take da alaka da rai, ba ta da alaka da gangan jiki. Tana da alaka da rai, ba ta da alaka da gangan jiki. Domin haka babu wata na'ura a tarihi har zuwa yau wadda ɗan adam ya kirkiro har da za a iya amfani da wannan na'ura a gano wannan cuta da take jikin ɗan adam. Domin cuta ce wadda ta shafi rai, ba ta shafi gangan jiki ba. Shi yasa Larabawa sukan kira ta annafsu, saboda alakar ta da rai, kuma sukan kira ta ma annazaratu, saboda tana da alaka da kallo. Shi wanda yake tare da wannan guba sai ya kalli abu, kallo irin na sha'awa ta hasada, to sannan yake ma wannan abin illa. Shi yasa suka kira ta annazaratu. Ka duba mujmilul lugha na Ibn Faris a mujallal na uku shafi na 640 da an-nihaya fi gharibil hadith wal athar a mujallal na uku shafi na 332 da al-qamus al-muhit na al-fayruz abadi wurin da yake bayanin harafin al-aynu da kuma an-nafsu. A cikin tawil mukhtalaf al-hadith littafin Ibn Qutayba daga cikin malamin farko shafi na 430 da kuma zadul ma'ad na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a mujallad na hudu shafi na 165 za ka samu bayanin da malamai suka yi dangane da wato siffar ita wannan guba wadda Allah maɗaukaki ya sama wasu a cikin idanunsu. Wasu malamai suna cewa huwa infisalu quwwatin sumiyya min aynil a'ini aw jawahir latifa ghayru mar'iyya tattasilu bil ma'in wa tatakhallalu masama jismihi. Wasu suna cewa wata guba ce da Allah ya saka cikin idanun irin waɗannan mutanen. Wannan guban da zarar mutumin da yake ɗauke da ita ya kalli wani abu, kallo na sha'awa irin ta hasada, to guban sai ta fito daga idon shi ta rata jikin wanda ya kalla, kuma ta bi ta kafofin jikinsa, domin jikin kowane dan adam akwai kofofi a jikin fatarsa. To ita wannan guba in ta fito daga idonsa, tana shiga jikin mutum ne ta waɗannan kafofin, sai ta yi ma wannan mutumin lahani. Malamai sun yi maganganu da dama game da siffar irin wannan guba. Ka duba sharhun Nawawi da ya yi Sahih Muslim a juz'i na 14 shafi na 141. To amma duk bayanin da aka yi game da siffar wannan guba babu tabbas, domin babu wani mutum da zai iya gaya maka ta hakikin yanda al'amarin yake. Babu shi. Shin yaya wannan guba take iya fita daga jikin idon wancan mutumin har ta cutar da wani mutum? Sanin wannan sai shi Allah maɗaukaki. Ka duba al-mu'lim bi fawaid muslim da fathul bari mujallal na 10 shafi na 200. Don haka abu na farko da ya kamata mu gane, matsala ta farko ita ce wannan guban babu ko shakka tana nan, sai dai kuma babu wanda ya santa hakikinta sai Allah. Amma hakikatan tana da alaka da rai, kuma tana da alaka da ido na shi mutumin da Allah maɗaukaki ya halicci wannan guba a tare da shi. Matsala ta biyu, wannan guba an santa tun kafin bayyanar Annabi Muhammad, ba wai daga bayan bayyanar manzon Allah ne abin ya fara ba. Tun farkon halittar dan adam, Allah maɗaukaki ya saukar da irin wannan guba a cikin idanun wasu mutane. Domin haka tun kafin bayyanar manzon Allah akwai wannan cuta. Ka duba ahkamur ruqa shafi na 87. Saboda haka tun kafin manzon Allah ya bayyana, Larabawa sun santa domin tsananin haɗarinta. Yasa suka kirkiro abubuwa da dama saboda su yi wa kawunansu garkuwa, nau'uka na tofi da nau'uka na layu da sauransu iri-iri, saboda su yi wa kawunansu garkuwa game da hadarin ita wannan guba. Kuma kun sani wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya turo shi ne saboda ya zama shari'a ga larabawa da kuma mutane baki dai, kamar yadda ya gaya mana a cikin Qur'ani, misali a suratul Juma'a Allah ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Wato Allah ya turo manzonsa ne zuwa ga larabawa saboda na farko ya karantar da su ayoyin Qur'ani, na biyu annabi ya tsarkake larabawa daga miyagun al'adu da kuma aƙidoji, na uku ya karantar da su littafin Qur'ani da kuma sunnoninsa. Allah ya ce wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin, ko da shike sun kasance kafin zuwar manzon Allah suna cikin bata mabayyaniya. Don haka annabi ya taho ne a matsayin alkali, al'adun da ya samu larabawa suna tare da su, yana hukunci a kansu ya ce wannan al'ada ba ta da kyau, ta saba ma sakon da Allah ya turo ni da shi ku bata, wannan al'ada ta ku tana da kyau a ci gaba da riko, amma ga yadda ya kamata ya kore wannan ya tabbatar da wannan. Haka nan manzon Allah ya dinga yi haribar duniya. Lokacin da annabi ya bayyana ya tarar da larabawa suna da wannan man aqida na cewa akwai wasu mutane waɗanda Allah ya saka guba a cikin idanunsu, akwai irin waɗannan mutane da zaran sun kalli wani abu kallo na sha'awa, sha'awa kuma ta hasada, suna lahani ma wannan abin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da larabawa suna da wannan manufa. Duba sahih al-Bukhari hadisi na 2740 da sahih Muslim hadisi na 2087 da littafin Ibn Majah sunan Ibn Majah hadisi na 3507 littattafan sunna da dama. Abu Hurairah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai innal ayna haqqun, lalle fa wannan guba da Allah madaukaki ya sa a cikin idanun wasu mutane fa gaskiya ne akwai ta. Innal ayna haqqun, lalle fa akwai wasu mutane da Allah ya sa irin wannan guba a idanunsu. Kun ga manzon Allah ya tabbatar da amma kafin zuwan Larabawa sun san da haka. Da ya taho annabi sai ya tabbatar, kun ga ashe abin ba canfi ba ne. A wata riwaya ta Abdullahi bin Abbas wanda tana sahih Muslim hadisi na 2188 da kuma littafin Imam Tirmidhi hadisi na 2062 da ma wasu malaman sunna, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai al-ainu haqqun, guban ido gaskiya ne. Tabbas akwai wasu mutane da suke da irin wannan guba a idanunsu. Kai sai annabi ya ce walau kana shay'un sabaqal qadra sabaqathu al-ayn, da dai a ce akwai wani abun da zai iya tsere ma kaddara a duniyan nan, da a ce akwai wani abun da zai iya tsere ma kaddara, to da wannan guba da Allah ya saka cikin idanun wasu mutane ita ce za ta iya tsere ma kaddaran Allah. Kunga bayan annabi ya tabbatar akwai wannan guba har ma kuma yana cewa da a ce akwai abin da zai iya tsere makaddara, to fa da wannan guban ne. Misali Allah ya rubuta wani zai yi shekaru kaza a duniya, shekaru 60, kafin nan ya mutu a wani gari a lokaci kaza, to da a ce akwai abin da zai iya canza kaddaran Allah, manzon Allah ya ce to da wannan guba ne. Wato kamar ana nufin da a ce Allah ya ɗiba wa mutum adadin shekaru 60 har kuma ya kasance wani mai irin wannan guba a idonsa ya kalle shi, yana iya halaka shi kafin shekaru 60 ɗin nan, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda yawan hadisai da aka samu game da tabbatar wanda annabi ya yi na samuwar wannan guba, malaman sunna ka suka yi ijma'i akan cewa ba shakka gaskiya ne, ba canfi bane. Babu wani malami a tarihin musulunci da ya musanta, indai malami ne na sunna. Ku duba at-tamhid na Ibn Abdul Barri a mujallad na 6 shafi na 233 da sharh sunna na al-Imam al-Bagawi a mujallad na 12 shafi na 165 da umdatul qari na al-Hafiz al-Aini a juz'i na 17 shafi na 402. Malaman sunna kaf sun tabbatar akwai wannan guba, babu ko shakka. Domin haka babu wani musulmin kirki da zai karyata wannan magana, domin hadisai sun tabbata da yawa suna cikin sahihul Bukhari, sahih Muslim, littafan as-sunan, kuma duk malaman sunna sun yarda akan babu shakka annabi ya faɗa. In ka samu mutum yana ƙaryata samuwar irin wannan guba, to ka tabbata baya cikin masu aƙidar kirki, ta yiwu yana cikin Khawarij ko Mu'tazila. Al-Imam an-Nawawi a sharhansa na Sahih Muslim a juz'i na 14 shafi na 141 ya ce wa mazhabu ahli sunna, mazhaba ta ahli sunna ita ce ahli sunna su ne mutanen da suke riko da sunnar manzon Allah, waɗanda suka yarda da ayar Qur'ani da kuma maganganun manzon Allah. Al-Imam an-Nawawi ya ce aqidar su ita ce innal aina innama tafsudu wa tuhliku inda nazaril a'in bi fi'li Allah ta'ala. Aqidar ahli sunna ita ce babu shakka akwai mutanen da suke da irin wannan guba a cikin idanunsu, kuma suna iya barna su halaka ma dan adam da wannan guba. Tabbas akwai su, kamar yadda manzon Allah ya tabbatar. To amma ba su iya halaka wani ko kuma su yi ta'adi gare shi face da izinin Allah madaukaki. Ajara Allah subhanahu wa ta'ala al'adata an yakhluqa darara inda muqabalati hadha ash-shakhs li shakhsin akhar. Haka Allah ya hukunta, saboda shi Allah yana da damar ya halicci abin da ya nufi kuma ya zaba. Da Allah ya tashi halittar mutane sai ya yi su iri iri, wasu mutanen ya sa musu irin wannan guba a cikin idanunsu. Da zaran wannan mutumin da yake da irin wannan guba ya kalli wani mutum kallo irin ta sha'awa na hasada, to yana iya cutar da shi, amma cutar wannan da izinin Allah, ba da izininsa ba. Mushkila guda ita ce da annabi ya ce da a ce akwai abin da zai tsere muqaddara, to da wannan guban ne. Wanda al-Imam al-Qurtubi a cikin littafinsa al-Mufhim lima ashkala min talkhis Muslim ya ce wannan misalin da annabi ya bada, wannan misalin da annabi ya yi cewa da a ce akwai wani abu da zai tsere muqaddara, to da guban ido ne. Yace fa haza mimma yadullu ala sur'ati nufudiha, wannan maganar ta annabi tana nuna saurin aukuwan wannan guba. Wato da zaran mutumin da yake da irin wannan guba a idansa ya kallaci wani, to nan take kasawan sakan guda na agogo yana iya halaka shi. Me yasa ya faɗi haka? Yace saboda annabi ya danganta saurin ɓarnan wannan guban da kuma saurin aukuwan ƙaddaren Allah. Ba abin da ya fi ƙaddaren Allah saurin aukuwa. To amma duk da haka sai annabi ya danganta illar wannan guba da kuma saurin aukuwan ƙaddara. Wa annaha qawiyatu darar, kuma lallai wannan guba tana da cutarwa mai ƙarfin gaske. Sai al-Imam al-Qurtubi ya ce wal hadithu jara majra al-mubalaghati fi tahqiq al-isabati bil ayn wa sur'ati zalika. Wannan hadisi, wannan magana da annabi yayi, ya gudanar da magana ne a magudanar tsanantawa wajen tabbatar da abin, la annahu yumkinu an yurda al-qadar shay'un, ba wai annabi yana nufin akwai abin da zai iya canza kaddaran Allah bane. Wannan magana da annabi yayi ba wai yana nufin akwai abin da zai iya canza kaddaran Allah bane, babu abin da zai canza kaddaran Allah. To amma annabi ya kawo wannan magana ne a magudanar tsanantawa, saboda ya tabbatar maka kai musulmi, babu shakka akwai wannan guba, sannan kuma tana barna cikin sauri. Shi yasa ya kawo misali da kaddara. Don haka babu ko shakka wannan guba tana nan, kamar yadda manzon Allah ya bada labari. Mutumin da yake da irin wannan guba a idonsa yana iya hallaka ɗan adam nan take, yana iya sa masa cuta, yana iya kada shi, waɗannan abubuwa duk suna iya yiwuwa. Matsala ta hudu, illar ita wannan guba tana da girma tun yanda duk muke tamani. Mutane da dama sun jahilci illar ita wannan guba, kamar yadda suka jahilci masamuwarta. Tana da illa mai girma. Akwai hadisi yana cikin as-sahiha, hadisi na 747 da kuma takhrij sunna na al-imam na Albani, Allah ya ji kansa, hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, aktharu man yamutu min ummati ba'da kitabillahi wa qada'ihi wa qadarihi bil anfusi, yani bil aini. Manzo Allah ya ce, mafi yawan mutanen da suke mutuwa cikin al'ummata bayan cewa Allah ya rubuta, ya hukunta, ya kaddara ga lokacin mutuwar mutum, to amma sababin mafi yawa na al'ummata, sababin mutuwarsu, manzo Allah ya ce, dalilin guban ido ne. Inji Annabi Muhammad. Kaga mafi yawan mutane ba su san haka ba. Aktharu man yamutu min ummati, mafi yawan waɗanda suke mutuwa cikin al'ummata, manzon Allah ya ce, a sababin guban ido ne. Abu ne wanda ɗan adam zai iya tabbatar da shi, wanda ya shafi ilimin gaibi. Manzon Allah ya faɗa, don haka tilas mu yadda, sallallahu alaihi wasallam. Don haka guban idon nan yana ɗaya daga cikin sabubba na ajali. Na'am, mutane suna kamuwa da cututtuka waɗanda galibi ana tamanin dalilin waɗannan cututtuka suke mutuwa, alhali kuma ba a sani ba. Manzon Allah ya ce, akasarin musulmi in ya mutu, in ka bincika za ka samu dalilin guban ido ne. Ta amma da kawai wani hadisin, shi wannan bai tabbata ba, wanda aka ce wai annabi ya ce, thuluthu man fil quburi min al-ayn, in ka kasa mutanen da suka mutu waɗanda aka binne a kaburbura, kashi uku, kashi guda, dalilin guban ido ne. Wannan hadisin bai tabbata ba, ka duba fatawar lajina, fatawa ta 6387. To kun ga annabi ya tabbatar mana akasarin mutane da ke mutuwa a dalilin wannan guba ne. Kamar yadda kuma a cikin as-sahiha, hadisi na 2249, hadisin Jabir bin Abdullah, annabi ya ƙara tabbatar mana, ya ce, al-ainu tudkhilu ar-rajula al-qabra wal-jamala al-qidra, guban ido tana zama dalilin shigan mutum kabari. Inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Mutumin da Allah ya ta masa wannan guba a idonsa, in ya kalli wani yana iya zama dalilin mutuwarsa. Kai annabi ya ce, ba ma mutum ba, irin wannan mutumin da yake da wannan guba a idonsa, in ya kalli raƙumi yana iya zama dalilin shigan raƙumi tukunya. Me ake nufi? Kwanan raƙumi ya ƙare. In ji manzon Allah. Larabawa duk sun san wannan kafin bayyanar annabi. Saboda haka za ka ga mutum raƙuminsa ya bi shi da guraye da layu. Aha, gidansa a ce ya kamata a kafe, jikinsa ya kafe, ‘ya’yansa ya kafe, abin hawansa ya kafe, domin hatsarin irin wannan guba. Kun ga annabi ya tabbatar akwai guba, ya ce yana zama dalilin shigan mutum kabari, kuma yana iya zama ma dalilin shigan raƙumi tukunya. a wata riwaya da take cikin as-sahiha hadisi na 889 annabi yace innal ayna la tuqi'u ar-rajula, guban ido din nan yana iya kayar da mutum, mutum yana tafiya akan abin hawansa, in mai irin wannan guba ya kalle shi nan take yana iya faduwa. Yana tafiya akan abin hawansa in mai wannan guba a idonsa ya kalle shi, kallo ta sha'awa, kallo na sha'awa, sha'awar kuma ta hasada, to take wannan mutumin zai iya faduwa kan abin hawansa. Matsala ta biyar, yana da kyau ku gane a sunnar annabi a karantarwa manzon Allah babu wata alamar da ake gane mai irin wannan guba da ita, don ta yiwu ka yi tambaya shin ta yaya za a yi mu gane mutumin da yake da wannan guba a idonsa. Ai, idan ka ga mutum da manyan idanu to yana da wannan guba, ba haka ba ne? Babu wata alama da ake gane mai wannan guba da ita. Yana iya kasancewa yana da manyan idanu, yana iya kasancewa yana da kananan idanu, babu wata alama ta fuskarsa, kuma babu alama ma ta jinsin halitta. Kada a ce ai maza ne kawai ake samu banda mata, ana samu cikin maza, ana samu cikin mata, ana samu cikin tsofi, ana samu cikin matasa. Babu wani jinsi na halitta na dan adam wanda ba a samun masu irin wannan guba. To hadarin ya wuce nan, saboda ana ma samu cikin aljanu. Wannan ya taho cikin fatawar lajina, fatawa ta 6387. Akwai masu wannan guba cikin mutane, kuma akwai su a cikin aljanu. Saboda hadisin da ya zo cikin littafin Imamu Tirmidhi hadisi na 2058, kuma yana cikin littafin Ibn Majah hadisi na 3511, hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id ya ce shi kansa Annabi Muhammad, shi kansa manzon Allah, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwazu min ainil janni wa ainil insi, shi kansa manzon Allah ya kasance yana neman tsarin Allah game da sharrin ido na aljani da kuma sharrin ido na dan adam. Domin haka idan ka samu garkuwa daga hadarin mutumin da yake da irin wannan guba a idonsa, to wajibi ne kuma sai ka nemi garkuwa game da hadarin aljanin da yake da irin wannan guba a idonsa. Idan mutane ana ganin su aljanu, kuma ba a ganin su. Matsala ta shida, Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya bayyana ya tarar da Larabawa suna da wannan aqida, kuma ya tabbatar lallai akwai mutanen da suke da irin wannan illa, to sai ya yi ma Larabawa izini su yi tofi. To amma kamar yadda kuka sani, manzon Allah ya umarci mutane kowa ya kawo irin tofin da ya gada a gidansu. Duk wani tofi da ka gada a gidanku ka zo ka nuna min. Ya yake aridu alayya ruqakum, manzon Allah ya ce ku zo ku nuna min tofinku. Saboda tun kafin Annabi ya zo, Larabawa suna da nau'ukan tofinsu, suna rikon tofin nan a matsayin garkuwa da suke yi saboda haɗura da kuma bala'i na rayuwa. Wannan ya taho ya ce ga irin tofina, in Annabi ya duba tofin ya cika sharuɗa, sai ya ce masa je ka ci gaba da irin wannan tofi. Idan tofin ya saba ka'idar musulunci, ya ce masa a'a, kar ka ci gaba da aiki da wannan tofi. Sharuɗan guda uku ne a dunkule wanda insha Allah ba za mu zo kansu. Sharaɗi na farko, ya kasance tofin da za ka yi ya kunshi sunayen Allah da kuma siffofinsa. Na biyu, ya kasance wannan tofi da za ka yi da harshen Larabci ne, kuma ko a harshen Larabcin babu surkulle, an san abin da kake faɗa, kalmomin da ka kunsar a cikin wannan nau'i na tofin ya kasance kalmomi ne da ba su saba ma ka'idar musulunci ba. Sannan na uku, ya kasance yadda kake yin tofin nan ma kuma bai saba ma karantarwar musulunci ba, kowa ya zo ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam irin tufinsa, manzon Allah sai ya hukunta. Wanda ya dauki waɗannan sharuɗa, manzon Allah ya yarda masa. Tofin da ya saba ma waɗannan sharuɗa, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, to kar ka ci da akwai shirka. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi shirkun. Hadisin yana sahih Muslim. Manzon Allah ya ce, babu laifi game da tofi, matukar dai cikinsa babu shirka. Amma ya zamanto cikin tofinka akwai sunayen rufanai, sunayen wasu aljanu da ƙarerati da fatalwa da wane ne, wannan musulunci ya haramta. Ka duba littafin Imam Tirmidhi hadisi na 2059 da kuma littafin Ibn Majah hadisi na 3510 hadisin Asma'u bint Umayyis. Asma'u bint Umayyis ita ce matan Ja'far bin Abi Talib. In dai sani Ja'far bin Abi Talib wan sayyiduna Ali ne. Baban su daya kuma maman su daya. Fannin su ana kiran sa Aqilu. Ja'far bin Abi Talib ya rasu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya jagorantar da shi akan wani ayari na mayaka da suka tafi yakin Mu'ta. A wannan yaki Ja'far ya yi mutuwar shahada, Allah ya kara masa yarda. Matarsa Asma'u bint Umayyis tana da ƴaƴa tare da shi. Ta ci gaba da riƙon waɗannan ƴaƴa, wanda Sayyiduna Abubakar ya aure ta daga baya. Suka haifi ɗa sunansa Muhammad. Bayan mutuwar Sayyiduna Abubakar, Sayyiduna Ali ya auri Asma'u bint Umayyis, wato matar wansa. To lokacin da Ja'far bin Abi Talib ya rasu, kun sani tsakanin Sayyiduna Ali da Ja'far babu wanda ya fi kama da manzon Allah ta wajen halittarsa da kuma halinsa irin Ja'far. Shi yasa Bilal kafa sahabban annabi. Babu wani mutum da Bilal yake daraja shi bayan manzon Allah irin Ja'far bin Abi Talib. Saboda yana da halitta irin ta manzon Allah, kuma yana da hali irin na annabi. ƴaƴansa kyawawan gaske ne, suna da kyau yaran da ya bari. To annabi yakan taho yana duba waɗannan yara. Ranar da ya taho sai ya ce ma ita Asma'u, mali ara ajisama bani akhi bari'a, me yasa nake ganin jikunan yaran ɗan uwana Ja'far, me yasa nake ganin jikunansu sun rame haka? Yaya haka yaran nan suke tara ma? Me ya faru? Tusibuhumul haja, ko bukata ce ta same su? Talauci, rashin abinci, me yasa suke ramewa? Talat sai Asma'u ta ce, la ya Rasulallah, ba bukata ce ta sa su rama ba, walakin al'aina tasra'u ilayhim, sai dai guban idanun mutane ke saurin isa gare su. Yara ne kyawawa, mutanen da suke da irin wannan guba a idanunsu da sun kalle su sai su yi musu illa. Shi yasa yaran nan suke tara ma sun kasa jiki. Kana sai annabi ya ce mata, irqihi, ki je ki musu tufi. Kana sai ta ce, to ya Rasulullah, ga irin tufin da na sani. Fa'aradat alayhi, inji Jabir. Jabir ya ce sai ta karanta ma annabi irin tufin da ta sani. Da annabi ya ji nau'in tufinta ya dace da sharuɗan musulunci, kana sai ya ce mata, irqihi, ki musu tufi. Ta yi musu tofi a cikin ikon Allah, kuma suka samu sauki. Kunga wannan dalili ne da yake nuna cewa mutumin da yake da wannan guba a idonsa ba wai kisa kurum yake yi ba, yana iya sama yaro wato cuta. Kaga yaro yana taramewa a kasa gane dalili. Ka duba Al-Muntaka, littafin Al-Baji, a mujallar na 7 shafi na 56. Shi yasa kake gani mutum yayi ta jinya, an je asibiti, an yi bincike, an kasa gane ciwo, ko kuwa an gano ciwon, an bashi magunguna, amma kuma ciwo ya ki, sai ka ji ana cewa ai wani sa hannu aka masa. Kun dai sa abin da ake nufi an sa hannu kan shi, ko an masa jifa ne. To babu wani jifa illa irin mutanen nan waɗanda suke da wannan guba sun kalle shi. Shikenan yayi ta jinya don tun maganin da zaka sha a duniya babu wani magani da zai yaye maka wannan guba. In ban da magungunan da za mu karanta insha Allah. Saboda cuta ce wadda ba ta shafi gangan jiki ba, ta shafi rai ne. Don haka sanin haɗarinta, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ma sahabbai izini. Ka duba Sahih Muslim hadisi na 2196, Anas bin Malik ya ce, rakhasa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi ruqyati min al-ayn. Manzon Allah ya yi rangwame, ya yi sassauci duk da tsanancin da aka yi a game da tofi, saboda galibin tofi da Annabi ya tarar da Larabawa suna yi duk ciki akwai shirka. Shi ya sa wasu hadisan in ka duba sai kaga ana saka ma tofi a cikin shirka, saboda galibi nau'ukan tofin da Annabi ya samu Larabawa suna yi akwai shirka a ciki, saboda kowa yana da gunkinsa. Za ka samu tofin an shigar da sunan wani gunki ko sunan wani aljani, to irin wannan tofi Annabi sai ya ce shirka ne. To amma dalilin hadarin wannan guba na ido, Anas bin Malik ya ce Annabi ya yi rangwame, wato a dalilin sa kurum manzon Allah ya yi rangwame game da tofi. Rakhasa Rasulullah fi ruqyati min al-ayn, manzon Allah ya yi sassauci. Farkon musulunci Annabi ya tsananta game da al'amari na tofi lokacin da Allah ya turo shi da manzanci. Farkon al'amarinsa hana tofin ya yi gaba ɗaya, ya ce a daina, saboda kan nau'ukan tofin nasu in ka bincika akwai shirka. To amma ta dalilin haɗarin wannan al'amari, wanda shi kansa manzon Allah yana neman tsari game da haɗarin guba na ido ɗin, shi ya sa Annabi ya yi rahusa ya ce babu laifi kuna iya tofi, saboda ku sama wa kanku garkuwa game da haɗari na guban ido. A ƙarshe ma Annabi umarnin sahabbai ya yi. Hadisin ya zo cikin Sahihul Bukhari da Muslim, hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda. Nana Aisha ta ce amarani nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, a wata riwaya ta ce amara an yustarta min al-ayn, manzon Allah ya yi umarni ga musulmai su rika neman tsari, su rika yin tofi saboda hadari na guban ido. Idan haka ce Annabi ya yi umarni, kaga abu ya zama tilas, saboda kowa ya sama wa kansa garkuwa, saboda hadarin yana da girma. Akwai hadisin Ummu Salama, yana cikin Sahihul Bukhari da Muslim, ta ce wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo gidanta ya ga wata baiwa, wa fi wajhiha saf'atun, ita wannan baiwa a fuskanta akwai baki-baki. Da kallon fuskanta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istarqu laha fa inna biha nazaratu, ku yi ma wannan baiwa naku tofi, saboda kuwa aljani ya kalle ta. Kun ga ba ma mutum ne ya kalle ta ba, aljani ya kalle ta. Kamar yadda muka yi bayani, yadda ake samun masu irin wannan guba cikin mutane, ana samun su a cikin aljanu. Don haka yasa za ka ga wata mata ta kasa haihuwa a rayuwarta, ta ce tana mafarkin maza ko kuma jini ya tsinke mata ya ƙi ɗaukewa, duk yana faruwa. Wanda aljani ne in ya kallace ta kallo na sha'awa, to sai ya mata illa matukar. A idon aljanin akwai irin wannan guba, a bisa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Matsala ta bakwai a ka'idar musulunci, shi wanda yake da wannan guba ba sharadi ba ne ya san ma yana da shi. Domin haka yadda muke tare a wannan masallacin, kada ku yi tamanin dukkan mutum nan ba mu da wannan guba. Shi wanda yake da guban a idonsa ba sharadi ba ne ya san ma yana da ciwon. Kana da irin wannan guba baka san ma kana da shi ba, shin maita haka nan take? An ce ita maita wasu ma sayanta suke, ko to idan maita ana sayanta ne ka gani sai ka sata a babin sihiri wanda babin yana tafi insha Allah. Ita wannan guba da nake magana mutum bai iya samar wa kansa, kamar yadda mutum bai iya raba kansa da ita haka nan kuma bai iya samar wa kansa. Mutumin da Allah ya sa masa wannan guba a idansa ba abin mamaki bane ya kasance bai ma sani ba, kuma in ya sani din babu wani abin da zai yi a duniya ya rabu da wannan guba. Da fatan ku gane, yanda ka san numfashi a jikin ɗan adam haka wannan guba take zama a jikin wanda Allah ya sa masa ita. Allah shi kare mu. Kuma gashi Annabi ya ce mafi yawan mutane da suke mutuwa a duniya akasari a dalilin wannan guba ne. Ashe kun ga mutanen da suke da irin wannan guba a idanunsu suna dan da yawa. Kuma ƙarfin guban ba ɗaya bane, wani da ya kalla yana kisa, wani baya kisa, sai dai yayi illa yayi ma abin da ya kalla lahani, amma fa shi bai ma sani ba. Saboda haka zai iya kallonka ya tafi bai ma san shi ya maka illa ba, saboda bai san ma yana tare da wannan guban ba. Ka duba musnad na Imam Ahmad, ya kawo hadisi wanda al-Imam al-Hakim da al-Imam al-Zahabi duk sun ce hadisi ne ingantacce, yana sahihul kalim, hadisi na 243. Rabi'a yana cikin sahabban manzon Allah, manyan sahabban Annabi Muhammad, da shi da Sahal bin Hunayf babu wani yaki da Annabi ya tafi a rayuwarsa wanda waɗannan sahabbai ba su halarce shi ba, domin haka manyan sahabbai ne. Shi Rabi'a da kansa yake ba da labari, ya ce kharajtu ana wa Sahal bin Hunayf, wata rana ana tafiya da ni da Sahal bin Hunayf cikin sahabban Annabi, sai muka fita za mu je mu yi waka, naltamisul khamara, muna neman guri da yake da shamaki, muna neman guri da yake da shamaki inda za mu yi wanka ba tare da wani yana ganin mu ba, tunda a daji ne. Fa asabna gadiran khamira, sai muka samu wani sunkuru mai suturtawa, wani sunkuru wanda zai iya mana garkuwa har mai wanka wani bai kallace mu ba. Rabi'a ya ce fa kana ahaduna yastahyi ayata jarrada wa ahadun yarahu, mu sahabbai kowane ɗayan mu yana jin kunya a ce ya tuɓe kayansa wani yana kallon shi. Sahabbai suna jin kunya a ce sun tuɓe tsirara wani ya kallace su. Ya saba ma tarbiyyar Annabi Muhammad, a tarbiyyar musulunci in za ka yi wanka wajibi ne ka suturta kanka. Wata tara hatta ya zara a annahu kad fa'ala, da muka samu wannan sunkuru shi Sahal bin Hunayf sai ya tafi gefe, ni ma sai tafi gefe, yana ganin ya gama suturta kansa daga kaina, na za a jubbaka sufin alaihi, ya cire kayan da yake jikinsa, ya cire kayan zai fara wanka, ni kuma sai na waiga. Fana zartu ilaihi, waiga wanda na yi sai na kallace shi, ashe bai wato bai shiga wuri wanda yake da suturtawa mai kyau ba. Da na kallace shi fa'a ajaba ne kalkuhu, sai halittarsa ta ban sha'awa. In ji Rabi'a shi yake ba da labarin da kansa, kuma duk sahabban manzon Allah ne. Wanda Rabi'a din nan a zamanin Sayyidina Umar ya taɓa naɗa shi kan toma lokacin da zai tafi aikin haji, ya naɗa shi kan toma Madina. Yace da kallon jikin Sahal bin Hunayf sai na yi sha'awa, sha'awar halittarsa, saboda wasu suna da kyawun fata. Fa asabtuhu bi ainin, ban sani ba, ashe har na same shi da guban ido, kawai ina kallo. Fa akhadathu qaqa'atun, sai na ga ya fadi yana shure shure zai mutu. A'a, sai na ruga guje na iso gurin. Fa da'awtuhu, na kira shi, Sahal, Sahal, shuru, yana ta shure shure zai mutu. Fa lam yujibni, bai amsa min ba, ai sai na juya. Fa ataitu nabiyya, na iso ga Annabi. Fa akhbartuhu, na bawa manzon Allah labari, na ce ya rasulullah, kaji kaji fa ga abin da ya auku. Kala manzon Allah ya ce kuma ku tashi mu tafi. Manzon Allah ya zabura ya miƙe, farafa ansa kaihi, ya ja sutura daga kafafunsa, saboda a bakin rafi ne, hatta saba ilaihi alma ya kutsa ruwa manzo Allah ya daga kayansa ya kutsa ruwa yana sauri fa ka anni anzuru ila wajha saqi rasulillah yace kamar yanzu haka ina kallon farin kwabrin manzo Allah wato saurin da annabi yake ya daga suturan sa ga kwabrin sa hili yana sauri ya kutsa ruwa ya isa wajen Sahal bin Hunayf yana zuwa gurin Sahal bin Hunayf yana shure shure zai mutu wanda raba sadarhu sai ya bugi kirjin sa wa kala yana bugan kirjin sa kanta ko ya sa wa kansa wata cuta ne tsanani yayi ta neman magani alhali kuma shi yayi makansa illa ko kuwa ya kallaci dukiyarsa kana da dukiya ka kallace ta ka ji dadi kana iya ma wannan dukiyar illa kunga annabi ya tabbatar mana ashe wannan guban ba ma rai kadai take ma illa ba hatta dukiya tana iya mata illa zaka ga mutum yana da dukiya al'amarinsa ya lalace daga baya karayar dukiya ta same shi a ce ai an sa masa hannu ko kuwa ka ga mutum ƴaƴansa na ta ciwo suna jinya ya ce ai mayu ne a unguwan bai san shi ne mayan ba yana da wannan guba a idonsa bai sani ba ko kuma shi da kansa ya yi ta fama da jinya bai san yana wa kansa illa ba saboda wannan guba in tana jikin mutum yadda annabi ya faɗa tana iya wa shi kansa mai guban illa ko ta yi ma dukiya illa ko ya yi ma wani mutum illa kuma ya danganci ƙarfin wannan guba domin idan guba tana da yawa tare da shi yana iya ma hallaka al'amari sannan a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana magani shi mutumin da yake da wannan guba a tare da shi ba ya yi da ikon rabuwa da wannan guba babu maganin da zai iya amfani da shi ya rabu da wannan guba babu shi to amma da shike cuta ce wadda take boye ina iya kasancewa ina da ita kai ma kana iya zama kana da ita ba mu sani ba meye magani sai annabi ya ce to kowa kowa ya kalli wani abu ya yi sha'awan wannan abin to ya masa addu'a Allah ya ma wannan abin albarka idan kai haka to ka karya lakalin wannan guba kenan kaga baka iya rabuwa da wannan guba ba zai yiwu ba amma kuma tunda baka sani ba ko kana da shi ko baka da shi duk abin da ka kalla ko jikinka ka kalla ka ji kai sha'awan halittar jikinka to kai addu'a Allah madaukaki ya samu wannan jiki naka albarka ko ka kallaci ƴaƴanka ko ƴaƴan wani ko wani mutum ko ka dubi dukiyarka ko dukiyar wani mutum ko wani ya zo wucewa akan abin hawa kai sha'awar abin hawa to nan take kai masa addu'an albarka in ka yi to Allah zai karya wato hadarin wannan guba da take idonka ba za ta iya illa ma wannan abin ba malamai sun yi bayanin nau'in wannan addu'a har kashi hudu ka duba ahkamun ruqa da kuma at-tamhid na ibnu abdul barri malamai suka ce addu'ar albarka ne yadda ake yin ta idan ka kallaci wani abu kai sha'awarsa to nan take sai ka ce tabarakallahu ahsanul khaliqin tabarakallahu ahsanul khaliqin duk abin da ka kalla kai sha'awarsa ko jikinka ne ko dukiyarka ko ƴaƴanka ko jikin wani ko dukiyarsa ko ƴaƴansa in dai ka kalla ka ji sha'awa musamman idan ya kasance sha'awar da ka ji sha'awa ce ta hasada domin ita wannan sha'awa ita ce take illa mutum idan yana da wannan guba a idonsa ba kowane kallo ne yake yin illan ba sai kallon da ya yi kallo na sha'awa sannan kuma na hasada domin akwai kallo na sha'awa kurum akwai kuma kallon sha'awa na hasada ka yi sha'awan abin kuma kana hasada ina ma a ce wannan mutumin ya rabu da wannan abin kai ne da shi to wannan sha'awar ita ce take illa to da zarar ka yi kallo sai ka ce tabarakallahu ahsanul khaliqin ko kuma ka ce allahumma barik fihi ko kuma na uku ka ce allahumma barik alaihi ko kuma na hudu ka ce barakallahu fihi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malamai suka ce kowane ɗaya daga cikin hudun nan ka faɗa shikenan ka ga na farko ka samu lada
saboda ka raya sunnar manzon Allah, na biyu ka samu lada saboda ka yi zikiri. Dari mutumin da ya ce tabarakallahu ahsanul khaliqin, ya yi zikiri, kana da ladan zikiri. Sannan kuma ka yi ma kanka tsari, in ma akwai wannan guba a tare da kai ba zai yi illa ba. Sannan duk abin da ka kalla a maimakon ya yi ma wannan abin illa, sai ya yi masa alheri, sai ya samar masa alheri, domin Allah madaukaki sai ya yi ma wannan abin albarka. Wa kulluha ma'anin mutaqariba, malamai suka ce duk waɗannan guda hudu din ma'anonin su suna kusan zama guda. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, wato albarka ya tabbata ga Allah mafi kyautata halittu, mafi kyautata wajen halitta. In ka ce Allahumma barik fihi, ya Allah ka yi albarka cikin sa, ko kuma Allahumma barik alayhi, ya Allah ka masa albarka, ko kuma barakallahu fihi, albarkan Allah ko yayi karatu hatta wajen ilimi ko ta karantarwa, don babu wani fanni na rayuwa wanda wannan guba ba ta illa. Ko da karatun Qur'ani yaro yayi, mutumin da yake da wannan guba a idansa yayi sha'awar yaro, matukar bai faɗi wannan kalma ba, yana iya lahani ma wannan yaron. Shi yasa da zaran yara sun gama karatu ya ce barakallahu fikum, kuma ko da aji ne yara suka yi karatu, malami ya ji daɗi sai ya ce barakallahu fikum, Allah ya muku albarka. Domin matukar bai faɗi haka ba, guban in yana da wannan guba a idansa sai ya musu lahani. Wannan ka'ida ce karantarwa ne na manzon Allah. Riwaya ta farko kenan. Wannan labari na Rabi'a yana da wata fuska kuma ta daban, wanda riwayar ta zo cikin muwatta na Imam Malik. Ka duba Kitabul Ain, domin a cikin muwatta musamman al-Imam Malik ya yi babi ko ko ya yi kitabun guda wanda ya kawo bayani akan ita wannan cuta wadda Allah madaukaki ya halicce ta a idanun wasu mutane. Yana sahih Sunan Ibn Majah hadisi na 2828. Dan Rabi'a ya bada labari, wato ya ce lokacin da babansa Rabi'a wata rana bayan wancan ya auku, shi Rabi'a din nan wata rana ya sake ganin Sahal bin Hunayf yana wanka, sai ya ce wa kana hasan al-jildi, yana da kyakkyawan fata. Sahal bin Hunayf mutum ne wanda yake da kyakkyawan fata, yana cikin sahabban Annabi waɗanda suka fi kyawun halitta, kyakkyawan mutum ne. Da kallon fatarsa fa kala, sai ya ce ma ra'aituka al-yawma, ban taba gani ba kamar yau, wala jilda muhabba'atin, ban taba ganin fata wato da take boye a gara a budurwan fata kyakkyawa irin ta wannan mutumin ba. Kuma dukkan su sahabban manzon Allah ne. Kaga yayi sha'awar fatansa har ya faɗi wannan kalma. Da faɗan wannan magana sallu bi tasahalin, sai sahalin ya faɗi ya kama shure-shure. Sauki ya Rasulullah, sai aka sake zuwa ga manzon Allah. Fakila aka ce ya Rasulullah, hallaka fi Sahal bin Hunayf, adri sahalan sari'an, ya Rasulullah ka je ka riski Sahal a cikin sauri, saboda faga Sahal can ya faɗi, akwai wani taimako da za ka iya masa? Wallahi ma yarfa'u ra'sahu, Sahal baya iya daga kansa. Faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, hal tattahimuna lahu ahadan, shi akwai wanda kuke tuhuma shi ya zama dalilin faɗuwar Sahal? Kazu sai suka ce nattahimu Amir bin Rabi'a, muna tuhuma Amir bin Rabi'a. Kala sai ya ce fada'a Rasulullahi Amiran, sai manzon Allah ya kira Amir. Da ya kira shi ya zo fata gayyaba alaihi, sai ya fusata a kan shi. Me yasa Annabi ya fusata a kan shi? Saboda da Annabi ya gaya masa abin da ya kamata yi bai yi ba, gashi yanzu kuma an sake kwatawa. Ya ce alama yaqtulu ahadukum akahu, dan me yasa ɗayanku zai kashe dan uwansa? Me yasa ɗayanku zai kashe dan uwansa haka nan kawai ba dalili? Ala barakta, me ya hana ka kai masa addu'ar albarka? Ba na gaya muku ba? Sai ya ce masa ittasillahu, ka je ka yi masa wanka, wato ka je ka yi wanka domin shi. Fagasal amirun wajhahu, sai Amir ya wanke fuskarsa, wa yadaihi da hannayensa, wa mirfaqaihi da gwiwoyin hannayensa, wa rukubataihi da gwiwoyin kafafunsa, wa atrafa rijlaihi da manyan yatsun kafafunsa, wa dakhilata izarihi, sannan ya kunce kwarjalansa. Kwarjali shine kaman sikir koko kaman zani, mutanen da suka daura ya kunce wannan sashi da yake ta cikin gefen zanin da yake na ciki, ya ciro shi ya tsoma shi fi kadahin a cikin wani madaukin ruwa ya matse. Thumma subba alayhi, sannan sai aka daga wannan madaukin ruwan da ya wanke fuskarsa a ciki, ya wanke hannunsa, hannayensa a ciki, da gwiwoyin hannayensa, da gwiwoyin kafafunsa, da manyan yatsun kafafunsa, da kuma cikin wato kwarjalansa da ya tsoma ya matse, da aka ɗebi ruwan. Thumma subba alayhi, sai aka zuba masa sahal. Faraha sahalun ma'a an-nasi laysa bihi ba'sun, sai da sahal ya mike cikin mutane babu ko damuwa tare da shi. Amir bin Rabi'a, ne kuskure na ce Rabi'a bin Amir, kaga sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don haka ba manta ba ne, tunda ba shi ya jawo makansa ba, bai ma san yana da wannan abin ba, in ban da abin ya hauku gare shi a lokacin farko. Kuma na gaya muku duka wani yaki da manzon Allah ya halarta, Amir bin Rabi'a din nan ya halarta, kamar yanda Sahal bin Hunayf shi ma ya halarci duka yaki-yakin da manzon Allah ya halarta. Kuma ya rasu shi Amir din, wanda yake da wannan guba a idanunsa, ya rasu hijira na da shekara 32, wato bayan rasuwar annabi da shekara 21 ya rasu. Amma Sahal bin Hunayf bayan rasuwar manzon Allah da 27 ya rasu. Kaga kenan wanda yake da guban a idonsa ya ma riga shi Sahal din mutuwa, da yake sun aikata abin da manzon Allah ya umarce su da yi. Ka duba al-isaba fi tamyiz as-sahaba, tarjama ta 3527, tarjama Sahal bin Hunayf, da kuma tarihin Amir bin Rabi'a, labari na 4381. Don haka in ka zo batun fatul akhyar bi tartib mushkil al-athar a mujallal na 9617, littafin al-imam at-tahawi, wanda ya rasu shekara 805 da suka wuce, yace kun ga labaran nan kashi biyu da aka samu game da Amir bin Rabi'a da kuma Sahal bin Hunayf. Wa qad yahtamilu an yakuna kana zalika marratayn, wannan yana yiwuwa abin ya auku ne sau biyu. Adraka sahalan fi kulli wahidatin minhuma min Amir ma adrakahu minhu, wato sau biyu Amir yana kama Sahal bin Hunayf da wannan guba na idansa. فَفَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَا فَعَلَ فِيهَا مِنْ دُعَاءٍ وَمِنْ أَمْرٍ بِاكْتِسَالٍ. النبي صلى الله عليه وسلم وانشان كارو يمسا الدعاء كما يأمرني عامر يوانك فسكر سا دهنا ينسا ده سورا سنسا جكينسا أكا الزبروا جكينسا سهل بن هنيف. سهل بن هنيف يميكي وانا يمكن واتو kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci Amir da yi, ya ce masa iktasil lahu, ka je ka yi wanka domin sa. Ba wai wanka ne na jiki gaba daya ba, ko da shike ya taho da kalmar iktasil, ka yi wanka, wasu gurare ne kawai zai wanke, kamar yadda malamai suka yi mana bayani a cikin wannan riwaya, fuskarsa, hannayensa, gwiwoyin hannayensa. Kun ga ba wai hannun gaba ɗaya zai wanke ba, zai wanke hannayensa zuwa wuyan hannu, sannan ya wanke gwiwar hannunsa kawai, sannan ya wanke gwiwar kafansa, kuma ruwan ana rike da shi, sannan ya wanke manyan yatsun kafafunsa da kuma cikin kwarjalansa, ya kunce zanin da yake ɗaure da shi, sashin da yake ta ciki ya ciro ya tsoma a ruwan ya matse, in an ɗebi ruwan aka zuba masa zai tashi. Wannan ana yin sa hatta ga mutumin da maye ya kama, idan maye ya kama mutum in aka yi masa haka zai tashi. Amma baya gwada cewa maita tana daya wato da wannan guba na ido da muke bayani a kai, duk da shike idan an yi amfani da irin wannan wankin yana wato karya maitan da wani ya yi, duk da haka nan bai gwada cewa abu daya ne, illa dai kamar wato ruqya ce, duk mutumin da ya yi amfani da wani abu da ya samo asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam, albarkacin karantar wannan manzon Allah, to yana samun waraka a duka wani nau'i na cutarsa. saboda haka koda maye ne aka samu ya buge mutum in dai aka yi masa yadda aka yi Amir bin Rabi'a a saka wannan mutumin da ake gani yana da maita ya wanke fuskar sa a wani kwano a kawo ruwa ya wanke fuskar sa a ciki ana tara ruwan ya wanke hannayensa zuwa wuyan hannu ya wanke guyoyin hannayensa ya wanke guyoyin kafafunsa ya wanke manyan yatsun kafafunsa kawai manyan yatsun kafafun kadai zai wanke sannan da shike yanzu mutane ba sa sa kwarjale ba a daura zani za a nemi ya kawo wandonsa in namiji ne in mace ce kuma kaga ai tana da zani ko sai a saka kawo zanin ta gefen da yake ta ciki ba gefen da yake ta waje ba domin gefe biyu ne ai suna saka gefe guda ta ciki sannan a daura daya gefen ta daya gefen to wannan gefen da yake na cikin za a ciro wanda yake taba jikinta sai a ciro shi sai a tsoma a ruwa a matse yan an ɗebi ruwan aka zuba a kan wannan mutumin da ake tunanin mayan ya kama shi insha Allah zai tashi idan ko namiji ne to za a sa ya kawo wandonsa wato hantsar wandon hantsar wandon daidai inda al'aurarsa yake zama a jikin wandon za a tsoma a cikin ruwan a matse idan an zuba wa mutumin da ake gani ya kama da maita zai tashi wannan abin babu tsatsuba a ciki yadda kuke ji haka ya auku a gaban annabi Muhammad kuma ya ma auku ne da umarnin manzon Allah kuma ba wai Amir bin Rabi'a ne kadai abin ya auku da shi ba akwai hadisi yana sahih sunan Abi Dawud hadisi na 3880 hadisin Aisha Allah ya kara maka yarda Aisha ta ce zamanin annabi kanu ya'muruna al-mu'in sun kasance sahabbai suna umurtan mutumin da yake da wannan guba a idonsa idan har ya samu wani da irin wannan guba wancan mutumin ya fadi to sai a umarci mutumin da yake da wannan guba wato fayata bawa ya yi alwala fayabu salu bihil mu'anu sai a wanke wancan mutumin da guban ya same shi kuma in an wanke shi sai tashi in ji Aisha ta ce wannan abun yana aukuwa zamanin sahabbai ba wai sau daya abin ya auku ba saboda haka ya sha aukuwa matsala ta takwas ita ce siffar wanke yadda ya taho a cikin waccan riwaya akwai kuma ƙari da aka samu a wata riwaya wadda take cikin Muwatta wanda Imam Malik ya bada labari daga Muhammad bin Maslama Muhammad bin Muslim yake cewa wal ghuslu alladhi adrakna alayhi ulama'ana ya sifonahu wankan da muka samu malamanmu suna siffanta yadda ake yi ayyu utar rajul alladhi ya'inu sahibahu alqadaha shi mutumin da ake gani yana da wannan guba a idonsa har ya iya buge wani mutum to za a kawo masa ruwa a cikin madauki fihi alma fa yumsaku lahu marfu'an min al-ard kada a aje wannan ruwan a kasa sharadi kenan sharadi kada a aje wannan madaukin a kasa za a rike madaukin a sama a cikin sa akwai ruwa fa yudkhilu alladhi ya'inu sahibahu yadahu al-yumna shi wannan mutumin da ake gani yana da guba a idonsa za a ce ya saka hannunsa na dama a cikin ruwan in ya saka hannunsa na dama a cikin ruwan fa yasubbu ala wajhihi min wahida sai ya bi ruwan sai ya yafa ma fuskar sa sau daya ya yafa ma fuskar sa kawai ruwan ya sauko da kansa ya zuba a cikin wannan madaukin fil qadahi thumma yudkhilu yadahu al-yusra sannan ya shigar da hannunsa na hagu idan ya shigar da hannunsa na hagu fa ya dukkanu ya da huliyunna ya wanke hannunsa na dama ilal murfaki har zuwa gwiwan hannu biya da hiliyo tsora minhu da hannunsa na hagu zai wanke ne wahida sau daya fil qadahi a cikin wannan madaukin dinga da farko zai ɗebi ruwan ya yafa ma fuskarsa ruwa ya sau ruwan ya sauko a cikin wannan madaukin sannan ya sa hannunsa na hagu ya wanke na dama kun ga ba wai na dama zai fara ba ya fara wanki ya fara wanke hagu ya fara da hagu ya wanke dama a cikin abin nan din sau daya kuma ya dace ne da buli yumma sannan ya shiga da hannunsa na dama wa ya dace ne da buli yusra ya wanke hannunsa na hagu ilal mafaki zuwa gwiwan hannu sabatan wahida sau daya fil qadahi a cikin wannan madaukin kuma ya dace ne da hu sannan ya shiga da hannunsa fa yumabu mibu ya kurkura bakinsa ya ɗebo ruwa ya kuskura bakinsa sun mai yamujju hufil kadai sai ya fesa ruwan a cikin madaukin kar ya zubar da ruwan a ƙasa sun mai dukkanu ya da hulisura ya ɗauko hannunsa ya shigar da hannunsa na hagu fa ya gari fi minal ma ya kamfaci ruwa fa yusibbuhu ala zahari kafihi yumna sai ya zuba shi a bayan hannunsa na dama, a bayan hannunsa na dama, ya juya hannunsa haka na dama, ya debi ruwa da hannun hagu ya yafa akan bayan hannunsa na dama, sabbatan wahida sau daya, shirka da ya cikin madaukin. Sun mai da filiya da buli yusara sannan ya shigar da hannunsa na hagu, fa yusibu ala mai faƙi ya dige minhu, ya zuba ma gwiwan hannunsa nan ma wahida filka da ya sau daya. Amma lokacin da zai haka wa huwa sanin yadahu, yana mai lankwasa wuya ga hannunsa ila ulukihi zuwa ga wuyarsa, wato zai dauki hannunsa na dama ya rike wuyarsa, ya dauki hannunsa na hagu ya debo ruwan, hannunsa na dama yana rike da wuyarsa, sannan sai ya yafa ma gwiwarsa na dama gwiwa hannunsa, tunda ya falu zalika ala zahiri kadamihi al-yumna, sannan ya aikata haka a wajen kafansa na dama, wajen kafansa na dama bi ma'ana ya kawo dunduniyarsa ya wanke, dunduniyar kafansa ya wanke na dama, min inda usulul asabi, ya fara daga yatsu har zuwa dunduniyarsa, banda kasan tafin kafansa, saman kafan zuwa bayan zuwa dunduniyarsa, wali sura kazalika, ya kawo kafan haguma ya wanke daga yatsu zuwa dunduniyarsa, kada ya wanke kasan tafin kafansa, kuma yudkhilu yadahu al-yusra, sannan shigar da hannunsa na hagu, fa yusibu ala dhahri rukbatihi al-yumna, sai ya zuba ruwa a gwiwan kafansa na dama, kuma ya fa'alu bil yusra misla zalika, sannan ya aikata ma kafar hagu gwiwan hagu kamar yadda ya yi ma gwiwan dama a gwiwan kafansa kenan, kuma ya zamisu dakhilata idarihi al-yumna, sannan ya kunce wato zanarsa, ya shigar da abin nan gefen da yake ta cikin jikinsa, gefen dama kenan, ya shigar da shi a cikin ruwan ya mace, summa yaqumu alladhi fi yadihi alqadahu, shi wanda yake rike da wannan madaukin ruwan, an gama sai ya dauki madaukin, hatta yasubbahu ala ra'sil ma'yun min wara'ihi, sai ya juya bayan wanda ake ganin an buge shi din, imama ya kama shi, imama wannan guba a idonsa ya buge wani, to sai a juya bayan wancan da aka buge, sannan sai a zuba masa ruwa ta bayan sa za a je a zubo ruwan, summa yaqsa'u al-qadaha ala wajhi al-ardi wa ra'ahu, yana zuba masa ruwa sai ya kife kwanon ta bayan sa, ya kife kwanon ko masakin da aka yi amfani da shi, sai ya kife shi a bayan wannan mutumin da aka samu da wannan guba, yana yin haka mutumin zai tashi, wannan abin yadda kuka ji haka ya samo asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma kada ku manta ba komai ne hankalinka zai iya kamawa ba, saboda shi manzon Allah ya zo mana da sako na zahiri da kuma na batini, akwai abin da ilimi ne na gaibi, babu wanda ya san asalinsa sai shi Allah, to ma abu ne wanda yake aukuwa, hatta a kasan nan in baka sani baka tambaya, wanda ma ya buge shi in an masa haka yana tashi, me yasa yake tashi, saboda abu ne wanda Annabi ya karanta, tunda manzon Allah shi ya karanta, to babu ko shakka in an yi haka nan za a samu waraka, duk da shi ke akan siffar wankan akwai bambanci, kamar yadda muka yi bayani siffa na farko ya bambanta da wannan siffa ta biyu, a siffa ta biyu din nan an ce sharadi ne sai an rike madaukin, kada a tabbata kada a bar shi a ƙasa, ana rike da shi mutumin nan zai rika aikata haka nan, amma Ibnul Arabi wanda yana cikin manyan malaman sunna a wani littafi da ake kira Aridatul Ahwazi mujallal na 8 shafi na 217 ya ce ba sharadi bane sai an rike wannan madaukin, ko da yana kasa wannan mutumin yake wanke sassan jikinsa din nan, insha Allah ruwan zai yi amfani. To sannan abu na biyu kuma da ya kamata mu lura, wankan nan wajibi ne, wankan nan wajibi ne ga duk mutumin da aka ce, saboda Annabi ya ce wa idza tughsiltum faghsilu, manzon Allah ya ce in aka nemi ku yi wankan to ku yarda ku yi, saboda ba abin mamaki bane in an tuhume ka da cewa kana da irin wannan guba, ka kallaci wani ya fadi, ba abin mamaki bane, kamar yadda muka faɗa irin abin da ke aukuwa shine mutum bai ma san yana da wannan guba a idonsa ba, kuma sannan bai san karantarwar Annabi ba, in ka kallaci abu kai sha'awarsa sai kai addu'a Allah ya sa ma abin albarka, bai san haka ba, saboda haka da ya kallaci wani yayin sha'awar halittarsa sha'awa ta hasada sai ya buge wannan mutumin ya fadi. Idan aka ce wane ka wanke jikinka, don muna tuhuma kai ka buge wane, sai ce ni ne kuke gani ma yi ba zan wankan ba. Shi yasa sai Annabi ya ce a'a wa idza tughsiltum in aka nemi ku wanke sassan jikinku faksilu ku wanke. Sai kai kanka babu mamaki kana da shi baka sani ba. Ba shar'i bane mutum ya sani. Don haka kuskure ne da zaran irin wannan abin ya auku a kama mutum da duka a ce ai ga mai. Kuskure ne a karantarwar Annabi Muhammad. Kuma ko da zai kai ga yin kisa bai da laifi a wajen Allah. Da fatan ku gane. Laifinsa shine bai yi wannan zikiri da manzon Allah ya karantar ba. Saboda shi kansa bai ma san yana da shi ba. Amma akan samu rafkan ruwa na hukuwa daga adam. Hatta mutumin da ya san nau'in zikirin ana samun lokacin da zai manta bai faɗa ba. Ya kallaci abu da sha'awa kuma ya manta bai faɗa ba har kuma ya yi illa. To irin wannan dan ya auku ko a lahira Allah ba zai kama shi da laifi ba. Saboda guba ce wadda Allah ya sa masa ba yi da yadda zai rabu da ita. Halitta ce wadda Allah ya masa. Ka duba at-tamhid na Ibn Abdul Barr mujallal na 6 shafi na 241. To malamai suka ce da a ce mutumin zai ki ayi da shi akan ya wanke jikinsa ya ce shi bai yadda ba saboda in yayi haka za a dauke shi mai. To malamai suka ce da a ce mutumin zai ki ayi da shi akan ya wanke jikinsa ya ce shi bai yadda ba saboda in yayi haka za a dauke shi mai. Abinda za a yi sai a nemo wani kaya da ya taba sawa. In dai aka samo kayan da ya taba sawa matukar wannan kaya ya taba sa shi a jikinsa kuma bai wanke kayan ba. In ya wanke kayan kar a yi amfani da shi sai kayan da ya sa a jikinsa kuma bai wanke ba kaga zufan jikinsa ya taba wannan kayan kenan. Da an ɗauko wannan aka tsoma a ruwa aka matse in an zuba wannan zai tashi ko da ma yayi ne. Insha Allah idan har ya ta'azzara mutumin ya ki ya wanke sassan jikinsa kamar yadda sunna ta karantar to hakan nan za a yi da shi. Muna cikin karaton sannan ina ganin lokaci yayi za mu dakata haka nan insha Allah mako mai zuwa za mu karasa matsaloli guda biyu da suka saurari mana. Mun karanta matsaloli guda takwas da suka shafi irin wannan gobe. In mun karasa insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatunmu na Fathul Majid wanda za ku ji alaƙar karatun da muke yi da kuma wannan matsala da muke bayani a kai. Allah shi sa albarka. Wa alaikum salam. A bayansa idan na ce a bayansa ina nufin a kasa yana zaune haka sai bayan an zuba masa ruwan sai a kife kwayen a kasa a bayanshi ta bayanshi ba ta gabansa ba a kife kwayen ta bayansa. Sai dai wannan riwaya guda ce riwaya ta farko ta fi sauki wanda ya bayani. Wa alaikum salam. Ban fahimci tambayar nan ba malam. Wani ne ya dubi wani? Wani mai irin wannan guba ya dubi wani mutum ko ya dubi kayansa? Sai ya yi magana? Ok, shi wanda yake da kayan koko wanda aka dube shi ya ji wancan mai irin wannan guba ko kuma dai ya ji wani mutum ya kallaci kayansa? Har ya yi magana da ma'ana ya yi sha'awar dukiyarsa ko ya yi sha'awar halittarsa. To me yi tambayar? Bai yi wannan zikiri ba. Wato shi wannan da aka kallice shi ko aka kalli dukiyarsa zai iya wannan addu'a saboda ya kare kansa? Insha Allah karatunmu na gaba ne za mu ji kai kuma me za ka yi don ka kare kanka. Shi dai wanda yake da wannan cuta shi mun ji abin da zai yi don ya kare illar wannan cutar shi ne ya ce barakallahu fihi ko barakallahu alaihi ko kuma allahumma barik fihi ko kuma ya ce tabarakallahu ahsanul khaliqin kai wanda duk yake da wannan guba in ka faɗi wannan shi kenan. Kuma ko da baka da guban duk abin da ka kalla ka faɗi wannan duk abin da ka kalla. Sai dai a bisa tambayarka ina son in ma matashiya wato abin bai shafi baki ba ido ne kawai saboda haka ba sai ya yi magana ba dan ya kalli dukiyarka. Misali dan ya kalli motar ka sai ce ka wannan mota da kyau, ai ba maganar bakinsa ba ne, kallon da ya yi ne kurum ta ido abin yake lahani, ba wai ta harshensa ba, ko ya yi magana ko bai yi magana ba, inda ya kallaci abu kallo irin sha'awa na hasada, in yana da wannan guba yana iya masa lahani, abinda sunnar manzon Allah ta gaya mana kenan. Kuma abinda kawai zai kare lahani shine ya yi wannan nau'i na zikiri, tabarakallahu ahsanul khaliqin, ko kuma barakallahu fihi, ko Allah mubarik alaihi, ko Allah mubarik fihi, duk wanda ya faɗa insha Allah Allah zai tsare. Kai kuma me za ka yi don ka sama wa kanka garkuwa? Wannan sai wani mako insha Allah. Ya yi shahada kwarai kuwa insha Allah, ya yi mutuwar shahada, ya yi nau'ukan shahada suna da yawa, tunda ba dalilinsa ba ne, ba dalilinsa ba abin nan, haka nan Allah ya turo kamar musiba ce, don haka insha Allah ana masa kyakkyawan zato insha Allah. Alaikum salam. Insha Allah idan har aka yi ma mutum irin wannan abubuwa guda biyu ne. Na farko, idan an san mutumin da ya yi abin, to ga abin da ake yi. Idan ba a sani ba, sai mu koma abin da manzon Allah ya gaya ma Ummu Salama lokacin da ya samu wata baiwanta, ya ga alamar aljani ya kallace ta, fuskanta ya yi baki-baki, sai ya ce mata istarqulaha fa inna biha an-nazara, ku yi ma yarinyan nan tofi domin kuwa a tare da ita akwai kallon aljan. Kaga in ba a san wanda ya buge wannan mutumin ba, to me za a yi? Shi ne tofi. Ya ake tofin? Insha Allah mako mai zuwa za mu yi. Wa alaikum salam. Kan bumbaka al'ada ko kuma mene? To baka fahimci abin da Hausawa ke faɗa kan bumbaka ba, to lalle wannan sai mun tambaya Hausawan. Ina me kan bumbaka? Sannan wani ka na menene kan bumbaka? To me da daga nu tambaya ne? A to bari mu yi magana kan kan bumbaka. Kai ya baka sani ba? Wa alaikum salam. Kan bumbaka shi ne al'ainu, kai ba Bahaushe ba ne? Waye Bahaushe? Me kan bumbaka? To gaskiya ne ma yadda kake ji mana haka nake ji.
Malam, abin da zai suke cewa.
A da ka fara da. Kaga kuma kuna da ya malam. Sun ga inci malam ne ya yi kuskure. Ka ce baka san abin ba. Kuma ka to gadi.
Wata
shi yanzu
zamu
kara ji
don
lafi suna
cewa
kamar yadda aka fuskanta ainihi. Al'ainu, na'am.
Cewa kallo ne.
Kallo ne.
Na hasada.
Na hasada.
To sai kuma
su
suka yi amfani da
kambun baka
cewa
zance
ne na hasada shi.
Zance na hasada, alhamdulillah, babin sai yana tafe ku yi hakuri, za mu zo. To ka ji kambun baka ba mai tawali. Ko ko? Ko ko mu ce wani nau'in mai to mala, amma shi al'ainu dai a ido yake, wato yadda Hausawa suka dauka shi kuma wannan ta baki yake. Magana ta magana mutum yana iya illa ma wani, shin haka ne? Akwai babin hasada yana tafi, insha Allah za mu kawo ga wannan babi na nau'ukan sihiri da sauransu wanda za mu ji. Amma hakikatan shi al'ainu yadda ya samu karantarwa annabi bai shafi harshen dan adam ba, al'ainu yadda kuka ji a ido yake. To babu mamaki wasu su fassara shi da maita, wasu kuma su fassara shi da kambun baka ɗin, tunda babu shakka akwai hadisan annabi da suka yi magana kan hadin ranar harshe, harshe yana da nashi babi insha Allah in kun yi hakuri duk dai kitabu tauhid ya warkar da wannan biiznillah za mu kawo kansa. Amma illolinsa sun bambanta da abin da ake cema al'ain, ba daidai ba ne ma alaƙanta tsakanin al'ain da kuma kambun baka, a ce kambun baka shi ne maita, in dai da harshe ake wannan to ba shi ne al'ain ba, saboda al'ain ka zamanin manzon Allah ba a taɓa samun wani bayani cewa yana zuwa ta harshe ba illa ta ido. Malam to alhamdulillah ba shakka kai ma magana da kake gyara ne ko ko tunatarwa, wato maimakon mutane su ce tabarakallahu ahsanul khaliqin sai ba harshe ya ce tubarakallah, to kaga nan shedan ya samu ya ribace su, domin tubarakallah dai ba tabarakallahu ahsanul khaliqin ba ne, an samu an canza kalman. Amma akwai alamar da take nuna cewa Hausawa suna da tarbiyya na karantarwar Sheikh Usman ko kuma karantarwar malaman sunna da suka yi da, tunda har aka samu wannan cikin al'adarsu, tunda har an samu in Bahaushe ya sha'awar abu sai ya ce kai tubarakallah, kaga an gwada cewa a da can akwai irin wannan karantarwa. Amma a kwana a tashi da yake mutane ba riko suka yi da shi da kyau ba, sai aka same aka yi masa barna maimakon tabarakallahu ahsanul khaliqin sai aka mai shi tubarakallah, tubarakallah koko kamar madalla da sauransu waɗanda dun lahani aka yi makalmomi na larabci, to da alama ne a kai, amma kuma ina ganin bai wadatarwa don tubarakallah ba tabarakallahu bane insha Allah. Wa alaikum assalam. Na'am. Aljanu suna da shi. Abinda annabi ya faɗa lokacin da ya ga aljani ya kalli baiwar da take gidan Ummu Salama ya ce istarku laha ku yi mata tohi, tohi za a yi wa mutum, ba ma aljani ya kalli mutum ba, inda aka ga wani wanda irin wannan ya same shi ba san wanda ya abin ba to tohi ake masa. Akwai abubuwan da ake insha Allah karatunmu na mako mai zuwa za mu yi, mu yi sallati ga annabi. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليه